Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
An sake zaben shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin daɗi da junansu don kaddamar da taron kolinsu karo na biyu. Kasar Pakistan ta ce dakarunta sun harbo wasu jiragen yakin India guda biyu. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ki amincewa da murabus ɗin da ministan harkokin wajen kasar Muhammad Javad Zarif ya yi.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin 'yan jihar Katsina musamman a garin Daura akan nasarar da shugaba Buhari ya yi na lashe zaben da aka yi. Haka zalika za ku ji cewa wasu 'yan jihar Adamawa su ma ba a bar su a baya ba wajen nuna murnarsu akan sakamakon zaben, ko da yake a wasu yankuna an samu akasin haka. Muna kuma dauke da rahoto akan tsokacin da wasu shugabannin kungiyoyin kishin al'umma suka yi akan kalubalen da aka fuskanta a zaben da aka yi a jihar Kano. A yayin da wasu ke nuna murnar nasarar shugaba Buhari a zaben da aka yi, wasu jam'iyyun adawa sun ce ba za ta sabu ba.
Na rubuta mu shugaban kuma zabe na kasa cikin abinda na neme shi yayi ya ba commissioner zabe ta jihar Zamfara umurni katta kuskura ta bada sanarwar wani mutum ya ci zabe, sai an je an tantance duk ƙuri'ar da aka jefa da kadiri da. Amma idan ba a yi wannan ba, mu ba za mu yi ƙara ga kotun Najeriya ba. International Court of Justice za mu.
Shugaban jam'iyyar NRM kenan, muna ɗauke da ƙarin bayani. Sannan kuma za ku ji yadda al'ummar arewacin Najeriya a kudu maso gabashin kasar suka bayyana ra'ayoyinsu akan sakamakon zaben na shugaban kasa. Amma kafin mu kai ga waɗannan rahotannin, yanzu dai ga labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. An sake zaben shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu don ya ci gaba da mulki na wasu shekaru hudu nan gaba, bayan da 'yan adawa suka yi kokarin hana ci gaba da kidaya ƙuri'un, amma hakan ba ta samu ba. Bayan kirga dukkanin ƙuri'un da aka jefa a kasar, banda na ɗaya daga cikin jihohin, jami'an zaɓe sun ce shugaba Buhari shi ne ya yi nasara a kan abokin adawarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar, wato jam'iyyar PDP, ta buƙaci hukumar zaɓe da ta dakatar da kirga ƙuri'un a bisa hujjar cewa an canza bayanan na'urar tantance katin zaɓe. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin daɗi da junansu don kaddamar da taron kolinsu na biyu da ke mayar da hankali akan raba Koriya ta Arewa da makamanta na nukiliya. A yammacin yau Laraba, shugabannin biyu suka gaisa a gaban tutocin Amurka da ta Koriya ta Arewa a otel ɗin Sofitel Legend Metropole da ke birnin Hanoi, kamar dai yadda suka yi a taronsu na farko da suka yi a watan Yulin bara a Singapore. Abin farin ciki ne da na kasance tare da shugaba Kim, in ji Trump yayin da yake jawabi a gaban manema labarai tare da Kim Jong-un kafin ganawarsu ta ido da ido. Ina ganin taron farko ya samu gagarumin nasara, amma ina fatan wannan zai samu irin wannan nasara, kuma ya zarce hakan. Shugaba Kim ya nuna gamsuwarsa da wannan ganawar ta biyu da yake yi da shugaba Trump. Inda ya ce, na tabbata za a samu nasarar cimma wata muhimmiyar matsaya wacce dukkanin mutanenmu za su yi marhaban da ita. Kasar Pakistan ta ce dakarunta sun harbo wasu jiragen yakin Indiya guda biyu da suka ratsa ta kan iyakar yankin nan da kasashen biyu suka dade suna rigima a kansa, wato yankin Kashmir. Wani kamandan sojin Pakistan, Menjo General Asif Ghafur, ya ce an kama daya daga cikin direbobin jirgin na Indiya bayan da jirgin ya fadi, kuma yanzu haka yana tsare a sansanin Kashmir bangaren rikon Pakistan, yayin da daya jirgin kuma ya fadi a bangaren rikon Indiya na Kashmir din. Yazuwa yanzu babu wani bayanai daga hukumomin kasar Indiya game da zargin da kasar Pakistan ke yi, ko da yake kafofin watsa labaru na Indiya sun ce an samu dukkanin direbobin jirgin yankin na Indiya kuma an san inda suke. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ki amincewa da murabus din da ministan harkokin wajen kasar Mohammad Javad Zarif ya yi a wata wasikarsa da kafofin watsa labaran Iran suka buga. Shugaba Rouhani ya ce kyale Zarif ya ajiye aikinsa ba alheri bane ga kasar. Shugaban ya ce Zarif na daya daga cikin shikashikan mutanen da ya dace da yace jarumawa ne a gwagwarmayar da matsin lambar da Amurka ke yi wa Iran. Shi dai minista Zarif ya ajiye ne ya bayyana aniyarsa na yin murabus a dandalinsa na Instagram, sai dai bai ce ga dalilin da yasa ya nemi ya ajiye aikin ba. An ba da umarnin ingiza keyar wani babban fada na cocin Katolika zuwa kurkuku a ƙasar Australia. Shi wannan fadan George Pell shi ne babban jigon Kristocin Katolika mafi babban mukami da aka sami da laifin cin zarafin ƙananan yara ta hanyar yin lalata da su. Kan haka ne yau Laraba aka kama Cardinal Pell jim kadan bayan da aka kammala sauraron kararsa a gaban wata kotun birnin Melbourne, inda alkalin kotun ya soke belinsa. Ranar Talatar da ta gabata, masu yanke hukunci sun sanar cewa sun samu Pell mai shekaru 77 da haihuwa da laifin neman kuntatawa wasu yara matasa guda biyu ta hanyar yin lalata a cocin St. Patrick Cathedral a shekarar 1996, lokacin da yake rike da mukaminsa na zama shugaban majami'un Melbourne.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jihar shugaba Muhammadu Buhari, wato Katsina kenan, inda jama'a suka bayyana murnar su akan nasarar da shugaban ya samu. Shi ma gwamnan jihar Alhaji Aminu Bello Masari ya tofa albarkacin bakin sa. Ga Sani Shaibu Malumfashi, wakilin muryar Amurka, da ƙarin bayani.
A bayan cashewa da shagalin da al'ummar birnin Daura mahaifar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari suka yi a tsakiyar dare kafin a bayyana sakamakon zaben sabili da sun ga ya bada tazara, to a lokacin kuma da Asuba ta karato aka bayyana wannan sakamakon zaben cewa ya ci wannan zabe, sai al'amarin ya ƙara gaba. Dan haka gari na wayewa, sai dubun dubatan mutane maza da mata, manya da yara da matasa suka fito suna bayyana farin cikinsu. Kebe guda kuma sai wasu matasan suka fito da motoci da babura, wato yan acaba da kuma masu yar kurkura, wato keke napep, suka yi ta cashewa. To shin ko yaya gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Masari ya ji dangane da wannan sakamako, ganin cewa jihar sa ta kai bante?
Dukkan godiya ta ka tabbata ga madaukaki sarki Allah da Allah ya bamu damar ganin wannan lokaci kuma aka gudanar da wannan zabe lafiya kuma a ganin shi lafiya kuma mu mutanen jihar Katsina bamu da kalmomi wanda za su mu gwada iyakacin godiyan mu ga mutanen jihar Katsina da sauran mutanen Najeriya tun daga tarbar da mutanen jihar Katsina suka wa mai girma shugaban kasa da kuma yadda suka fito wurin zaben shi to wannan wani abu ne na abun alfahari a gare mu mutanen jihar Katsina kuma gare mu gwamnati wanda ya nuna cewa mutanen jihar Katsina sun amincewa shugaban kasa kuma sun amincewa gwamnatin jihar Katsina da yadda take tafiyar da al'amuransu wannan zai ba shugaban kasa Muhammadu Buhari damar kafa harsashin ginin Najeriya kuma na tabbata bayan shekara takwa abubuwan da zai gina wa'anda za su kawo ci gaba kasar nan to duk wanda ya zo ya gwada alama yana zai iya taba su to in Najeriya ba su yarda ba
to haka da nake kiranka ga al'umma wannan jihar
kira na dai ga mutanen jihar Katsina su ci gaba da goyon bayan da suke bayarwa ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha kuma ba abin da ya kamata mu sa gaba sai jihar Katsina da mutanen ta ina fata kuma ina roko cewa Allah ya kai mu ta daga wata mutane za su sake fitowa kamar yadda suka fito zaben shugaban kasa domin su zabi gwamna da dan majalisar jiha baki da
su ma mutanen gari sun tofa albarkacin bakin su
iya sunan ki
Salme
kake da nini fitowa
a murna ko sai ma ko muke da murna ma tunda makoftan Buhari ne
Allah ya rika mai
ya sunan ki
Maryama mun yi murna da farin ciki
Ya sunanka?
Abubakar.
To ya kake ji yanzu?
A dai muna jin lafiya lafiya lau.
To yanzu dai kan hankali ya komo jikin jama'a. Kallo ya koma sama. Saura da mi, ƴan Najeriya suna so su gani a ƙasa dangane da ci gaba da yaki da ƴan Boko Haram masu ayyukan ta'addanci da kuma fatattaka da kuma dakila ayyukan masu satan mutane suna garkuwa da su wato kidnappers kama ya zuwa dakila cin hanci da rashawa tare da kuma bunƙasa tattalin arziki da kuma raya harkar ilimi da noma waɗannan su ne ke kan gaba wanda talaka yake sanya gani sani Shaibu Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
madalla an gaida sani Shaibu Malumfashi kamar dai sauran jihohin Najeriya a jihar Adamawa mahaifar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar magoya bayan jam'iyyar APC sun fito don nuna farin cikin su yayin da a wani yankin jihar aka samu hatsaniya tsakanin bangarorin matasa a halin yanzu ma dai an tura jami'an tsaro a wannan yankin ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani
Dimbin magoya bayan jam'iyyar APC ne ma da suka fito domin nuna farin cikin su game da wannan nasara da shugaba Buhari ya samu a nan Yola Fada jihar Adamawa kamar haka. To sai dai kuma a garin Numan dake kudancin jihar, yankin da jam'iyyar PDP ke da rinjaye. An ko samu tashin hankali ne yayin wannan murna wanda kawo yanzu ba san ko an samu asarar rai ba ko kuma kamar yadda ma shaidun gani da ido suka tabbatar.
Yau har da albe me nake ji yanzu dan?
Yanzu da magana ta ce ba ta da kuɗi wuce ba kallo ba ga gida ba ce.
Me yake faruwa?
Eh a gurin zai yanzu ka na an kora ya bajamomi sun yi kora an kora ya hausawa yanzu wannan arziyar bai da rige ta gab da wurin yanzu magana da kake da kai. Sun za da wannan kuma sun gudu sun ce ba za a yi ba suka ce a za a hada su abun hadu ya ci ya yana sun ce
kawai jami'an tsaro kenan suna kokarin su tarwa za su
jami'an tsaro suna nan yanzu sun wasar da wuri yanzu a kan kuma kan sai yanzu aka mutum sai ya maka dai jama'a gudun da an wasar da wayannan sun dede nan wayannan sun dede yanzu jami'an tsaro ne suke bi a kan wannan randa ba da ne ji da mutum a sama din nan
kawai yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Adama bata ce komai ba tukunna to sai dai kuma kakakin rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Suleiman Baba wanda kuwa ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce tuni ma aka dauki mataki domin kare rayuka da kuma dukiya
a mu a bangaren mu ta rundunar Najeriya ta tsaro da bayar da kariya ga farar hula a jihar Adamawa a mun riga mun tura jami'an mu musamman dama akwai wadanda suke sintiri a kusa da wajen hanyar numan zuwa Mayelo fadan nan jami'an mu ne wadanda suke rike da makamai kuma akwai waɗanda suke a cikin ƙwaryar binni tunda dama an riga an shirya ana jiran irin wannan su ma an riga an turo su yanzu sun riga sun ma bar fadar jiha sun doshi numan a ga cewa hankulan mutane ya kwanta
Suleiman Baba kenan ma dake zama kakakin rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya
mu zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Yayin da magoya bayan jam'iyyar APC ke ci gaba da murnar cin zabi, gamayyar kungiyoyin kishin al'umma da ci gaban demokradiya a Kano sun fitar da sakamakon farko game da yadda zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin Najeriya ya wakana a fadin jihar Kano. Sun kuma bayyana wasu daga cikin kalubalen da aka fuskanta a zaben da aka yi. Daga Kano din ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da wannan rahoton.
A yayin taro da manema labarai yau Laraba, gamayyar kungiyoyin sun yaba da yadda zaben ya gudana babu tarzoma a sassan jihar Kano da kuma yadda galibin masu zabe suka bi doka da oda, amma sun yi tsokaci dangane da wasu al'amura da suka lura da su, kuma a cewar su suke bukatar kulawar gaggawa gabanin zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki na jihohi da zai wakana kasa da makonni biyu masu zuwa.
Daga farko ma shi kansa ma'aikatan zabe da aka dauka na wucin gaji wanda aka yi musu horo na kwana uku, abun bakin ciki yaran nan sun je don su duba sunayensu saboda washe gari safarin da iska ta an canza sunayensu da wasu, wannan ya kawo tsaiko a wurare dama da masu idan suka je sun ga cewa da yawa ma'aikatan na wucin gadi ba san ma yadda za su amfani da kadida ba. Akwai rashin kai kayan aiki da wuri da rashin zuwa ma'aikata da wuri a mafi akasarin wasu wurare da muka duba. Sannan su kansu 'yan siyasa din, in ka duba irin yadda suka tafi da harkokinsu a lokacin zaɓe, ga ana taron mutane a hanya ana kokari a canza musu ra'ayi, zaka ga ana kuskus wanda muna zargin kaman ana sayar da kuri ana dan ba da abin hasafi nan a zaɓa makamanta. Sannan zaka ga yadda ake ta samu ta cikuce a wuraren zaɓe tsakanin 'yan siyasa da sauran makamantansu. Sannan bangaren tsaro, ƙananan hukumomi musamman na waje har ma na cikin birnin, akwai guraren da babu wadatattun jami'an tsaro, akwai guraren da yake an yi fitar da su a matsayin flash point, wato wurare masu hadari. Ya kamata a ce an samu wadatattun jami'an tsaro a guraren.
Comrade Mustapha Muhammad kenan shugaban kwamitin kula da aikace-aikacen gamayyar kungiyoyin kishin al'umma da cigaban demokradiyya na Kano. Hajiya Halima Ben Umar da ke zaman sakatariyar kwamitin ta fayyace shawarwarin da kungiyoyin suka fitar a rahotonsu domin ɗaukar matakan gyara.
Muna kira da gaggawa da INEC lallai ta duba waɗannan wanda suka yi wannan aiki, ta fito da ainihin list ɗin nan na farko da take da shi, wanda wannan duk wanda aka yi masa training yana cikin wannan. A bincika a fito a tabbatar cewa zaɓe na gaba an yi amfani da ƙwararru wanda aka yi musu wannan bita. Na biyu shi ne wato yin jefa ƙuri'a a asirce. Su kansu waɗanda suke aikin INEC ɗin ba gurin zama, kamar yawanci inda muka je muka yi a durƙushe suke. In banda waɗanda suka yi a cikin makarantun primary su ne wanci zaka ga suke da gurin zama. To kaga ka'idojin da INEC ta shimfiɗa wannan steps ɗin, wato ka'idojin nan guda bakwai, idan ba a fara da wuri ba duk waɗannan ka'idojin ba za a bi su ba. Tunda ya kamata a ce jami'ai sun riga mutane zuwa suna tsaye, kana zuwa ka miƙa katinka na zaɓe a ga wani akwati kake a nuna maka inda zaka tafi. Commissioner 'yan sanda ya fito ya rangadi, akwai inda muka je muka ga ma ɗan ka kama waɗansu mutane, wanda gaskiya yanda ya fito da wannan sabon salon Allah ya sa ya ci gaba haka.
Gane da bambancin da ke tsakanin zaben shugaban kasa na 'yan majalisar dokokin Najeriya na shekara ta 2015 da kuma wanda ya wakana a bana, kungiyoyin kishin al'ummar na Kano na cewa
ɗaya daga cikin abin da muka gani shine nasarorin da aka samu a 2015 zaɓe, a wannan zaben ya kamata a ce an ɗora, amma sai muka ga an samu ɗan koma baya. Wannan zaɓe ba a samu wannan nasara a ɓangaren kayan aiki da ɓangaren raba ma'aikata tsaro, amma ɓangaren zaman lafiya da ɓangaren tsaro da abu ne, wannan kuma ya fi na 2015.
Comrade Mustapha Muhammad kenan daga gamayyar kungiyoyin kishin al'umma da cigaban demokradiyya na Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana ci a ƙarfe 10:18. To a yayin da wasu ke murnar sakamakon zaɓe suna bukukuwa don nasarar da shugaba Buhari ya samu, wasu jam'iyyun adawa sun ce ba za su amince da sakamakon ba wanda hukumar INEC ta bayyana, sun kuma yi barazanar shigar da ƙara kotu. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ɗauke da ƙarin bayani.
Bayan bayyana shugaban Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaɓe, jam'iyyu biyu ciki har da PDP wacce take babbar jam'iyyar adawa a Najeriya za ta yi nazarin ƙuri'un da aka kaɗa kafin ta ɗauki mataki, in ji ɗaya cikin mai magana da yawun jam'iyyar PDP Umar Sani Dakat.
Shi zaɓe ba saddabaru ba ne, zabe yana fitowa ne da akwai takardu da ake ba agent tun daga wajen mazaba. Saboda haka kuma wayannan mazaban sukan aikowa da uwar jami'ar, so kafin ma a je su INEC sai nasu tsari har su fito da waye ya ci zabe, mun riga mun lissafta komai. So idan aka riga aka lissafta aka gani, aka zo kuma aka ga abinda ake karantawa yana saba ma abinda ya faru akwati, dole ne hankalin mu ya tashi mu ce lallai ba abin ka'ida ba abin gaskiya a wannan abu.
Shi kuwa shugaban jam'iyyar NRM National Rescue Movement Senata Sa'idu Dan Sadau ya ce a jiharsa ta Zamfara ma ba zabe akai ba, saboda haka za su je kotu.
Na rubuta mu shugaban hukumar zabe na kasa Professor Mahamud Yakubu, na gaya mishi wannan magana, na ce cikin abinda na neme shi yayi ya ba commissioner zabe ta jihar Zamfara umurni katta kuskura ta bada sanarwar wani mutum ya ci zabe, sai an je an tantance duk ƙuri'ar da aka jefa da kadiri da in an yi wannan in mun haɗa zabe ma mu samu kujera ko ɗaya ba, alhamdulillah ya yi mana daidai domin an bi ƙa'ida. Amma idan ba a yi wannan ba, duk wanda ya sanar da zaɓen wai wani ci zaɓe Zamfara ya yi aikin banza, ba za mu yadda ba, ba za mu amince ba, duk inda ya kamata a tahi za a tahi, mu ba za mu yi ƙara ga kotun Najeriya ba. International Court of Justice za mu yi ƙara tunda kashi 95 na alƙalan Najeriya alƙalai ne na sayarwa. In an ba su kuɗi su yi abinda mai ƙara ke son a yi ko wanda aka yi ƙara yake son a yi, ba ruwan mu da Najeriya, domin alƙalin Najeriya na sayarwa ne.
A lokacin da yake mayar da martani ga waɗannan ƙorafe-ƙorafe, shugaban tsare-tsare na jam'iyyar APC Ibrahim Masari ya yi bayani.
Waɗannan mutane ne waɗanda suke busaida da Allah ke yi ba, su suka shirya magudinsu, kuma da yake Allah ne Allah ya tona musu asiri. Muna nan muna da alƙaluma na inda suka je suka ciccika akwatuna da ƙuri'u ba tare da an yi amfani da kadiri da ba, ko ba a yi accreditation mutane ba, ko kuma inda aka yi accreditation mutum 1,000 sai ka ga an samu ƙuri'a 1,200 misali. Amma mu saboda mun san cewar mai gidanmu shugabanmu yana mana huduba ala kulli halin cewar duk abin da mutum ya maka na zalunci ka bar shi da Allah, kai dai ka ci gaba da nema gurin Allah. Shi yasa muka ci gaba da yin addu'a Ubangiji Allah ya tabbatar mana da albarka, Allah ya tabbatar mana da alkhairi. So shi yasa Allah ya taimake mu, Allah ya ba Muhammadu Buhari nasara, Allah ya tabbatar mana jam'iyyar APC nasara. Kuma indan da da gaske suke yi cewa Najeriya ce gaban su, talakawa ne ke gaban su, da sai su tawo su ba jam'iyyar APC a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari goyen baya domin kafa sabuwar Najeriya.
A wani bangare kuma kira aka yi ga ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar da ya fito ya maimaita matakan da tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya ɗauka na amincewa da sakamakon, wanda ake ganin ta haka ne kawai zai tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ya sa hannu, kuma hakan na iya inganta demokradiyyar ƙasar da a yanzu ta shiga shekara na 20 babu ƙaƙƙaftawa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah gaida Madina Dauda. Yanzu kuma za mu je kudu maso gabashin Najeriya. ‘Yan arewa mazauna yankin su ma sun yi murna matuƙa akan lashe zaben da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Daga can ɗan ga Alphonsus Okorigwe da ƙarin bayani.
Hausawa a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin Najeriya sun bi saho wajen taya shugaba Muhammadu Buhari murnar nasarar da ya samu a zaɓen shugaban ƙasa da aka yi a ranar Asabar da ta wuce, inda kuma suka miƙa saƙon fatan alkhairinsu suna mai cewa.
Sunana Garba Talle, mazaunin Abia. Mun yi ƙoƙari mun ƙara gurƙunmu, kuma Allah ya taimake mu, sun mana nasara, muna farin ciki a baba Buhari. Allah ya taimaka masa akan abubuwansa da yake fata, kuma muna so ya ci gaba da su akai. Allah mana buɗe mafi alheri.
Sunana Muhammadu Lawal Ibrahim Tsaki, ina zaune a garin Uwari. Ina miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala akan abin da ya faru na yau, da sake cin zaɓen baba Buhari a matsayin shugaban ƙasa karo na biyu. saboda haka Allah ya tabbatar mu da alkhairin da a ciki abinda ba riga na cikin wannan mulkin kuma Allah ya kare mu daga gari shi
ni dai Adamu Dankoli Rano mazaunin Imo State Okigwe local government ina wa babu Buhari munnar wannan lahi zabe da kai kuma muna fatan cewa za a gama zabe lami lafiya shi kuma Allah ya bashi ikon rike mu kuma Allah ya bashi ikon saka mana
ni ne Alhaji Habibu daga Oka ina taya shugaban kasa Muhammadu Buhari da cin nasara zabe ina kuma kasar da yan Najeriya ubangi a zanda an karaba an ba mu abin da mun ka zaba ayyukan da yake yi da cigaba da su zaman lafiya shine muke so
ni ne yawo dan babu Buhari daga Uwari ina yi ma baba fatan alheri da waɗanda suke goyon bayan shi da waɗanda ba su goyon bayan shi ubangiji Allah shi nuna muna ya tafi da aikin shi lafiya lau ubangiji Allah ya nuna muna wannan mulki ya cigaba yadda ake so Allah shi sa baba shi kare wannan tenuwa lafiya.
Sunana Idris Bashir da ke zama a nan a ba gaskiya mun yi farin ciki da jin wannan sakamako ko ganin sa kai tsaye daga kafar yada labarai. Allah dai ya sa ya canza salon mulkinsa a waɗanda suke tare da shi waɗanda an riga an gano ba dama su suke a yi mai kyau ba a ciccire su domin tafi da mulkin yadda ya dace gaskiya mun yi murna sosai.
Sai dai Malam Abdullahi Rigasa ya bayyana cewa
ko abin da za mu ce game da wannan mun miƙa ma Allah kukanmu Allah ka san halin da muke ciki Allah mun dogara gare ka Allah mun tuba ka yafe mana
yayin da shi kuma Malam Bashir Sale Alkasim Burji ya yi tsokaci akan takara da kuma adawar siyasa.
Shi takara da kake gani ba wai dan mutum ya fito takara yayi challenge din wani a wani party a ce wai daidai bane saboda idan ba a samu challenge ma a jam'iyya ma to ba jam'iyya bace kuma su duba da kyau kaman magana da Buhari shugaban kasa yayi jiya yayi magana mai muhimmanci ya ce abin a godewa Alhaji Atiku Abubakar ne akan takaran da ya fito ya jajirce inda ba a samu irin Atiku Abubakar ya Najeriya za ta tafi nan gaba a arewa kuma nan gaba idan ba shi wa zai fito kenan yayi takara saboda haka ina kira ga dukkan yan Najeriya ba abin da ya kamata mu dinga wajuna mu ba wai batanci ba addu'a duk wanda ya fito ba wani magana wai challenge ko menene ba duk wanda ya fito takara ai ra'ayi ne ina fatan kuma Allah ya sa haka shine mafi alkhairi a gare mu kuma ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kare jajircewa ya dauki kowa nashi ne kamar yadda ya saba.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Da Alfonso Okorigwe masu sauraro zuwa an jima zamu bude muku layuka domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan nasarar da shugaba Buhari ya samu sannan kuma a wannan karan me kuke so shugaban yayi muku kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Ke zaben shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu dan ya ci gaba da mulki na wasu shekaru hudu nan gaba bayan da yan adawa suka yi kokarin hana ci gaba da kidayar ƙuri'un amma hakan bata samu ba. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin dadi da junansu don kaddamar da taron kolinsu na biyu da ke mayar da hankali akan raba Koriya ta Arewa da makamanta na nukiliya. Kasar Pakistan ta ce dakarunta sun harbo wasu jiragen yakin Indiya guda biyu da suka ratsa ta kan iyakar yankin nan da kasashen biyu suka dade suna rigima a kansa wato yankin Kashmir. Wani kwamandan sojin Pakistan, Manjo Janar Asif Gafar, ya ce an kama ɗaya daga cikin direbobin jirgin na Indiya bayan da jirgin ya faɗi, kuma yanzu haka yana tsare a sansanin Kashmir ɓangaren rikon Pakistan, yayin da ɗaya jirgin kuma ya faɗi a ɓangaren rikon Indiya na Kashmir ɗin. Shugaban ƙasar Iran, Hassan Rouhani, ya ki amincewa da murabus din da ministan harkokin wajen kasar Muhammad Javad Zarif ya yi.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara'u Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Dan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.